l'air rouge à tous les combattants de hip hop. Et tant que le microphone restera le rombo, comme un dos de l'armée de hip hop. Le combat contre le pipo, y'en a où c'est de Iko Nico. Y'en a qui raquait à Owana hip hop. Pour les profils de.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Litinin 15 ga watan Yuni shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani baƙar fata a lokacin da ya karɓe wasu na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen darsar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda. Wasu 'yan sandan birnin Minneapolis 7 sun ajiye aikinsu yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke dangal-dangal tun bayan mutuwar George Floyd. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a gudanar da cikakken bincike kan wani tashin hankali da ya faru a fadarsa. To za ku ji ƙarin bayani. To bayan nan kuma a jihar Sokoton Najeriya za ku ji cewa an gudanar da wani taron ba da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a jihar.
Daga tsarin mulkin a tsarin na tsaron Najeriya ya kamata duba shi a gyara huska don a tabbatar da cewa an haɗa kai kuma jihohi an ba su wata dama su ɗauka wasu matakai na sha'anin tsaro.
To za mu kuma leƙa jamhuriyar Nijar inda za ku ji halin da ake ciki dangane da zaben ƙananan hukumomi zuwa da za a yi a watan Nuwamba yayin da annobar coronavirus ke barazana sauya al'amura. Daya ga haka sarfi lahashin kuma zai shigo da shirin ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. Rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in tafar fata daga aiki bayan da ya kashe wani baƙar fata a lokacin da ya karɓe wasu na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen darsar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda. An harbe Rashad Brooks ne a daren Juma'a bayan da ya karɓe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa. Rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'in ta biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike. Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar 'yan sandan birnin na Atlanta Erica Shields bayan kisan ba Amurkin ɗan asalin Afirka, lamarin da ya janyo ɓarkewar mummunar zanga-zanga a birnin na Atlanta. Zanga-zangar dai ta faro ne cikin limana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma inda har masu boron suka datse babbar hanyar shiga birnin suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a barfajiyarsa. To a wani labari makamancin wannan, wasu 'yan sandan birnin Minneapolis 7 sun ajiye aikinsu yayin da makomar rundunar 'yan sandan birnin ke dangal-dangal tun bayan mutuwar George Floyd. Babu tabbacin ko murabus ɗin da 'yan sandan suka yi na da wata alaƙa da mutuwar Floyd. Rundunar ta aika da wata sanarwa ga gidan rediyon Minneapolis na WCCO wacce ta nuna cewa mutane kan bar wuraren aikinsu bisa dalilai da dama, kuma rundunar 'yan sandan birnin ta MPD ba ta tsira ita ma ga haka ba. Amma a dalilin barin aikin da 'yan sandan suka yi babu wata alama da ke nuna barazana ga tsaron jama'a. Sai dai jami'an 'yan sandan da dama sun faɗa wa jaridar Star Tribune da ake bugawa a birnin na Minneapolis cewa sun fusata ne saboda matakin da magajin garin Jacob Frey ya ɗauka na cewa su fice daga ofishin 'yan sanda da ke shiya ta uku a lokacin zanga-zangar da aka yi kan mutuwar Floyd makonni biyu da suka gabata, lamarin da ya kai ga masu boron suka banka wa ginin wuta. Mai ba da shawara a fannin tattalin arziki a fadar gwamnatin Amurka ta White House, Larry Kudlow, ya ce mai yiwuwa dubban magoya bayan shugaba Donald Trump da za su halarci gangamin siyasar nuna mai goyon baya a Oklahoma ranar Asabar sai sun saka takunkumin rufe baki da hanci domin a kauce wa yaɗa cutar coronavirus. Sai dai gangamin yakin neman zaɓen na Trump bai fayyace ko yana da shirin ganin an tilasta bin matakan kariya da hukumar kare yaɗuwar cututtuka ta CDC ta fitar ba, wanda daga cikinsu akwai buƙatar a rufe fuska a cikin taron jama'a makamancin wanda Trump zai yi a birnin Tulsa. akalla mutum 19 ake hasashen za su taru a babban ɗakin taro da ake kira BOK domin nuna goyen baya ga wannan gangami mafi girma da Trump zai gudanar cikin watanni uku. Babban jami'in na fada White House Kadlo ya faɗa wa gidan talabijin na CNN cewa ya kamata ma'aikata da ke shirin komawa bakin aikinsu su ci gaba da bada tazara a tsakaninsu tare da yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci. Da manema labarai suka tambayi Kadlo ko wannan kira da yi ga ma'aikatan ya shafi hadda waɗanda za su halarci wannan gangami sai ya ce watakila ya shafe su. Shi dai shugaba Trump ya sha yin buris da shawarwarin da ake bashi na cewa ya rika saka takunkumin fuska idan zai shiga taron jama'a domin ya zama abin koyi ga Amurkawa wajen ɗaukar matakan daƙile cutar coronavirus wacce ta harbi sama da mutum miliyan 2 da kuma kashe sama da mutum 115 a Amurka. Alƙalaman da suka fi na ko'ina a duniya.
To a gaida Mahmud wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawa da ƙarashin labaran duniyar. To da farko, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bada umarnin a gudanar da cikakken bincike kan wata hatsaniya da ta auku a fadarsa da ke Abuja wacce har ta kai ga aka yi harba-harba a ranar Alhamis. Mai bawa shugaba Buhari shawara kan harkokin yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya bayyana haka ne a wata sanarwa da ya fitar a jiya Lahadi, kuma dangane da haka wakilin muryar Amurka Umar Faruku Musa ya tuntuɓi Malam Garba Shehu domin neman ƙarin haske kan wannan lamari ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kaya.
Na farko dai mun bada wannan sanarwa saboda mu bada tabbaci ga masu saurare musamman jama'a masu ƙaunar shugaba Muhammadu Buhari da suka inda ma cikin damuwa shin ya yake ina so na tabbatar cewa shi kuma Muhammad Ali na shi ya yake kuma bai karanta wannan barazana ko saboda wai wannan ciwo na corona da ake yawo da shi ko kuma a wannan fitina da aka ce an yi ta tashin hankali wanda har wata jami'an tsaro an kama su ana musu tambayoyi. Shugaban kasar Muhammadu Buhari ya ba da cikakken umarni ga hukumar 'yan sanda yi cikakken bincike akan wannan rahoto da aka samu kuma mataki duk da ya dace na doka akan kowane ne ya ɗauki wannan mataki.
Menene musabbabin wannan bayani ganin cewa jita-jita ta bazu cewa rigima ce tsakanin iyalai da Sabiu Tunde babban jami'i na fadar shugaban kasa din?
To yanzu idan nake maka ai da musabbabin wannan abu da ya taso ko kuwa ne da wance kuwa ne ai ka ga kamar ma ni na ma san sakamakon binciken da za a yi kenan. Wannan bincike na 'yan sanda muna fatan yayin da suka gama su za su fito su gaya wa duniya waye abu kaza me ya faru kuma wani irin mataki ganin ya cancanta su ɗauka.
Ka yi maganar kare rayuwar da lafiyar shugaban kasa kuma da alƙawarin da ya yi na riƙe haƙoƙin 'yan ƙasa, naji 'yan ƙasa da yawa suna nuna damuwarsu akan cewar barin waɗansu waɗanda ba su kare kansu ko kiyaye yaƙi da korona da sharuɗin da akan shimfiɗa a korona ba wurin yaƙi da ita zai iya sanya rayuwar shugaban kasa a cikin mawuyacin hali. Ba ganin 'yan ƙasa na da hujja su na damuwarsu cewa kada a yi saku-saku da abun da zai kai ga lafiyar shugaban kasa cikin haɗari?
Cewa muna tsora laifi akan wani wai cewa ko ya yi barazana ga lafiyar shugaban kasa ko kuma a'a shugaban kasa ba zai iya kamuwa da wannan cuta ba. Ai idan aka lura tun da wannan ciwo ya kula a wannan kasa aka kuma fahimci irin tsari da yake da shi ga al'umma duk wani mataki da za a yi na kare shugaban kasa ana ɗaukan sa ba za a yi takaici. Wannan abubuwa da suka faru a baya musamman kamar ko na shi da aka yi na babban jami'i da ke fadar sa a bakiyari ai bar rufi ne ga kowa ya san cewa wannan cuta ta corona ba da wasa take yi ba.
Kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruku Musa. To nan gaba kaɗan za ku ji wasu batutuwa da aka tattauna a wani taron bayar da shawarwari akan yadda za a shawo kan matsalar tsaro a yankin gabashin jihar Sokoto. Amma kafin nan ga Mahmud da ƙarshen labaran duniya.
Koriya ta Kudu ta kira wani taron gaggawa tare da neman makwabcinta ta arewa da ta mutunta wata yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla. hakan na faruwa ne sa'o'i bayan da kure ta arewa ta barazanar ruguza wani ofishin da aka kafa domin tuntuɓar juna a tsakanin kasashen biyu da kuma barazanar daukan matakin soji akan kure ta kudin. Akwai rahotanni da ke nuna damuwar cewa akwai yiwuwar kure ta arewa ta koma takalar fada ne domin jaddada hadin kan kasar ta yayin da tattaunawa da suke da Amurka kan makamin nukilin ta ya cije a wani mataki. Masu lura da al'amura sun ce kore ta arewa na matukar bukatar a sassauta mata takunkumin da aka kaba mata wanda Amurka ke jagoranta yayin kuma da ake fuskantar matsalar annobar coronavirus. Ita dai kore ta arewa na zargi makwabcinta ta kudu da gazawa wajen hana masu fafutuka da ke farfagandar cusa kiyayyar gwamnati a zakatan yan kore ta arewa waɗanda ke tsallakawa zuwa cikin yankinta domin raba takardu na farfaganda. Amma ƙwararru sun ce kore ta arewa ta da matuka ne saboda kore ta kudu ba ta taɓuka komai wajen ganin an farfado da ayyukan bunƙasa da tattalin arziki da ƙasashen biyu ke haɗa kai su yi. Wani babban ɗan siyasa a Congo wanda jigo ne a ɓangaren 'yan adawa ya rasu sanadiyar cutar COVID-19. Kafafen yaɗa labaran ƙasar ta DRC sun rawaito cewa iyalan Pierre Lumbi sun bayyana mutuwarsa a Kinshasa a jiya Lahadi sai dai ba a san ainihin shekarunsa ba. Mamacin shi ne shugaban gangamin yaƙin neman zaɓe na madugun 'yan adawa Martin Fayulu a lokacin da ya tsaya takarar neman shugabancin ƙasar ta Congo a shekarar 2018. A wani labari makamancin wannan kuma shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya sanar da cewa ministan lafiyar ƙasar ya kamu da cutar ta COVID-19 amma kuma yana cikin ƙoshin lafiya. Wata doka da Amurka ke shirin samarwa wacce za ta kakaba tsawaren takunkumi akan gwamnatin Syria na haifar da damuwa tsakanin dakarun SDF da Amurka ke jagoranta a yakin Syria, inda har jami'an kurdawa suka yi gargadin cewa saka yankin arewa maso gabashin Syria cikin wannan takunkumi zai iya haifar da matsala a yakin da dakarun na SDF ke yi da mayakan IS. Dokar wacce za ta fara aiki a ranar 17 ga watan Yuni za ta kakaba takunkumi akan gwamnatin Syria saboda cin zarafin bin adama, za kuma takaiceci kamfanoni ne da ke aiki da dakarun kasar da na wutar lantarki da kuma na ayyukan injiniyoyi. Sai dai shugaban kasar ta Syria Bashar al-Assad ya ayyana takunkumin a matsayin na ta'addancin ruguza tattalin arziki. A wata hira da yi da muryar Amurka, wakilin dakarun SDF Sinan Muhammad ya ce hukumomin yankin arewa maso gabashin Syria suna nuna fargabar cewa takunkumin zai shafi tattalin arzikin yankin, lamarin da suka ce ka iya ƙara jefa yankin cikin mawuyacin halin da yake ciki.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Magalla. A jihar Sokoto Najeriya an gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a kokarin da al'ummar yankin ke yi na samar da maslaha kan hare-haren 'yan bindiga da ya addabi yankin. An da ya tattauna kan batutuwa da dama a wannan taro wanda aka shirya shi domin yin shawarwarin jama'a kan yadda za a kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro wacce take salwantar da rayuka da dukiyoyi. Daga Sokoto ga wakilin Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
A ci gaba da kokarin lalabon hanyoyin da za su kawo ƙarshen aikata ayyukan ta'addanci da wanzar da tsaro a jihar Sokoto. Wannan karin kungiyoyin ɗalibai ne karkashin inuwar sashen kula da al'amuran ɗalibai na gwamnatin jiha suka taru don tattaunawa da bayar da shawarwari yadda za a magance matsalolin rashin tsaro a jihar Sokoto. Wannan haɗuwar dai ta bayar da dama ga ɗalibai har ma da magabata a tattauna tare da bayar da shawarwari akan yadda za a magance matsalolin tsaro da ke haddabar yankin gabashin Sokoto. An tattauna batutuwa da dama da suka haɗa da ɗaukar matakai domin daƙile ayyukan masu ƙinƙisa wa 'yan ta'adda bayanai wato 'yan puma da kuma buƙatar a baiwa gwamnatocin jihohi iko da wani sashi na jami'an tsaro ta yadda za su iya samar da tsaro a jihohinsu yadda ya kamata. Wasu kuma na da ra'ayin ganin cewa a samar wa matasa ayyukan yi don rage zaman banza wanda kan iya ingiza su ga aikata munana ayyuka da dai sauran ra'ayoyi. Comrade Bashir Goro shi ne mai baiwa gwamna shawara na musamman akan lamuran ɗalibai.
Ka san ɗalibai ai iyayensu ke ɗaukan nauyinsu, to dole kuma idan ana cewa a gari an kashe mutum goma za ka samu daga cikin goma nan akwai wanda ɗan shi yana karatu ko a secondary ko a primary ko a tashari institution manyan makarantu kenan. So uwayensu suke daukan nauyin su zuwa wani mataki da kuma hadin gwiwar da gwamnati ita ma take karfafawa. So idan ka rasa wanda yake daukan nauyin ka, ka karatunka ya lalace.
Shi kuwa gwamnati Tambul yana mai ra'ayin a tanadi hukunci mai tsanani ga wadanda suka mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, kuma a samar da doka wadda za ta tanadi ajiye makamai ga wadanda ke rike da su a haramci tare da magance kwararowar makamai a cikin kasar nan.
Kowane bangare na Najeriya kaje akwai matsaloli daban-daban na sha'anin tsaro, kuma alhaqiqa yawan jami'an tsaro da su a Najeriya a yanzu ba zai iya shawo kan wannan matsalolin ba. Yawan kayan aikin da suke da su inda akwai su ba zai iya shawo kan wannan matsala ba. Rashin amfani da kimiyya a cikin wannan yanayi na zamani yana daga cikin abin da ke kawo matsaloli. Abubuwa ne wanda ya kamata gaba ɗaya tsari na tsaro daga tsarin mulkin har tsarin na tsaro Najeriya ya kamata a duba shi a gyara fuska don a tabbatar da cewa an haɗa kai kuma jihohi an ba su wata dama ta ɗauka wasu matakai na sha'anin tsaro.
Na tuntuɓi wasu mutane yankin da ke fama da hare-haren 'yan ta'adda wato gabasin Sokoto akan wannan taron.
Sunana Abdullahi Usama Gore, tsohon chairman na Gore Local Government Party. Duk wani abu da za a yi wanda za a samu a ga inganta tsaro to sai kamata a ɗauka.
To in dai aka duba ga yanayin da ake ciki a yanzu jihar Sokoto za a ce taron ya yi, saboda in ka duba akwai abubuwa da aka tattauna a kansu waɗanda suna da mahimmanci ga tsaro, musamman na zakulo informat a gano inda suke tunda ana nan tare da su alhaji an san su.
Har wayo a wannan makon gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da ƙarin motoci 16 da jami'an soji da ke aiki a nan Sokoto. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
Gaida Muhammad Nasir. To daga Najeriya bari mu leka jamhuriyar Niger. Mako ɗaya bayan kammala rijistar zaɓe a ƙasar, hukumar zaɓe ta Sene ta fara nuna shakku game da yiwuwar ayyukan rijistar 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje sanadiyar annobar coronavirus, yayin da zaben ƙananan hukumomi ke cikin hali na rashin tabbas, abin da ya sa mahalarta taron CNDP yake shawartar tuntuɓar kotun tsarin mulkin ƙasa domin ta fayyace matsayar doka game da wannan batu. Wakilin muryar Amurka a Yemen Sulaiman Mumin Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A taron majalisar warware rigingimin siyasa wato CNDP da ya tattara wakilan jam'iyyu na bangaren rinjaye da 'yan baruwanmu da mambobin gwamnatin Nijar a ƙarshen mako ne, shugaban hukumar zaɓe ta Sene Maitar Isa Kasunna ya sanar cewa har yanzu babu tsayayyar ranar soma rajistar 'yan Nijar mazauna ƙetare sakamakon annobar coronavirus, yayin da lokacin gudanar da zaɓe yake ƙuratowa. Tsarin jadawalin hukumar Sene ya yi nuni da cewa a watan Nuwambar 2020 ne ya kamata a gudanar da zaben ƙananan hukumomi, to sai dai a yayin wannan zama hukumar ta nuna alamar wannan alƙawali ba zai cika ba, lamarin da ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wajen 'yan siyasa. Intinikar Alhassan shi ne shugaban jam'iyyar PNPL a Karkasa ta ɓangaren masu mulki.
Farti 100 da wani abu da suka taru nan wajen gumyatar duka gaba ɗaya cewa suka yi aizabuka da legislative da municipal a haɗa su, tunda yau muna cikin shekararmu ta 10 ba a shirya zabubbuka na konsanyin ne ba. Kenan in aka ce ba za a shirya su ba yanzu kun ga akwai matsala.
'Yan adawa waɗanda tun fil azalike kallon hukumar ta Sene a matsayin haramtacciya ba su halarci wannan taro ba. A cewar Annabuwa Sumaila Jigo a ƙawancen jam'in FRDR, har yanzu suna nan a kan bakansu.
Taro ne ake rufe ƙa'ida. Yayin ba sun kaida ba mu ko mu waje ba, kullum in dai haka za a yi wannan taron rashin shayi ba taro bane ci gaban kasa wanda kasa zai ta anware kasa, ba za mu je yau ba za mu je gobe.
Kace na ce akan tsare-tsaren zabe, wani salo ne da 'yan hamayya na yau ke amfani da shi don haddasa tarnaki, inji Asmanu Muhammadu wani shigo a jam'iyyar PNDS mai mulki.
Sun san basu da mutane talaka basu tare da su, an yi mutaraka aiki alheri dole ne yanzu hankalinsu ya tashi musamman suke. Sun yi wannan abin so ɗaya so biyu so uku. Kaka ebe tsammani nan da sati guda da an ce za a je an takara, kaga sun rugo su tsaje kandidatinsu.
Zaɓe 'yanci ne da kundin tsarin mulkin Nijar ya tanadi domin 'yan ƙasa na ciki da waje, sannan kuma shirya zaɓe kafin shuɗewar wa'adin gwamnati mai ci shi ma wani abu ne da kundin tsarin mulki ya wajabta. Saboda haka Firayim Minista Birjira Fini a ƙarshen wannan taro ya jaddadawa 'yan ƙasar cewa zaɓen gama gari na watannin Nuwamba Disamba 2020 ba fashi.
Le gouvernement fera tout pour maintenir les élections générales, les présidentielles et les législatives pour les tenir au mois de décembre.
A ranar 2 ga watan Afrilun 2021 ne shugaba Isu Muhammadu ke bankwana da ƴan Niger domin damka ragamar mulki a hannun wani sabon zababben shugaban ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule. Wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19.31.49 da kuma 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu kuma a jamhuriyar Niger za a iya samun tashar mu ta biyo a Africa kan mita 102.5. Bayan ga haka muna nan koda yaushe a shafin mu na yanar gizo wato biyohausa.com da kuma shafukan mu na sada zumunta. Yanzu sai shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A daidai wannan lokaci da duniya ke fama da annobar COVID-19 da aka fi sani da coronavirus, wadda ta tayar da hankalin manya da kananan kasashe ta hanyar lalata tattalin arziki da jefa mutane cikin kuncin rayuwa. Gwamnatoci da masu hannu da shuni da ma kamfanoni duk sun tashi tsaye wajen samar da tallafin makudan kudade domin a raba wa mabukata. Shin wannan tallafi ya kai ga mutanen da ke bukata? Kuma ta wace hanya ake amfani wajen raba kudaden? Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A daidai wannan lokaci da wannan fili ke ci gaba da bin korafe-korafen tsaffin ƴan sanda da suka yi ritaya da ma waɗanda suke kan aiki a yanzu. Kan rashin kulawar da suka ci ana yi musu wajen biyan su haƙoƙinsu da samar musu da kayan aiki. Za mu jingina wannan batu mai matuƙar muhimmanci na neman hanyar da za a samar da sauyi a tsarin aikin ƴan sanda a Najeriya kafin daga bisani mu sake waiwayarsa. COVID-19 cutar da aka fi sani da coronavirus annoba ce da Allah ya aiko duniya wadda babu ruwanta da nuna bambanci tsakanin manyan ƙasashe da ƙanana ko tsakanin fararen mutane da baƙaƙe ko kuma tsakanin masu kuɗi da talakawa. Duniya ta shaida yadda wannan cuta kan yaɗu cikin gaggawa da kuma irin halayen cutar da zarar ta kama bil'adama. Kan haka ne yasa shugabannin ƙasashe da masu hannu da shuni da kamfanoni da duk waɗanda Allah ya baiwa iko suka tashi tsaye domin tallafa marasa ƙarfi waɗanda aka hana fita wajen sana'o'insu domin neman na abinci. A wani bincike da wannan fili na ciki da gaskiya yi, idan aka ɗauki tallafin da wasu ƙasashen duniya suka baiwa Najeriya da na babban bankin lamani na duniya IMF, babu wani waje da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa alƙaluman kuɗaɗen da aka tara domin yaƙi da wannan annoba ta COVID-19. Domin gano hanyoyin da ake amfani da su wajen raba wa al'umma waɗannan tallafi, da farko mun fara tuntuɓar Muktar Sale da ke zama sakataren watsa labaran ƙungiyar makafin Najeriya domin sanin ko mutanen da suka fi bukata wannan tallafi ya kai gare su.
To gaskiya zance tallafi dai mun dade ba mu ga tallafi ba, domin tallafin da ya kasance da wanda muke gani na ƙungiyoyi ne masu zaman kansu. A kuma ƙungiyoyin nan masu zaman kansu tunda coronavirus din nan ta fara suke mana tallafi ba tun gwargwadansu. Wani lokaci an kawo mana taliya da lokacin kafa, wani lokaci dai dan makaroni da lokacin kafa, wani lokaci ma dan makaroni kwa ta za a sanyo a kawo. Amma dai wannan idan kwazo sun kuna baiwa za su rarraba muku. Sai ma daga baya ne ga korafe-korafe ma suka yi yawa, shi ne aka kawo mana wani tallafi nan wanda aka kawo mana nan aka zo aka bamu wani ɗan ƙaramin buhun shinkafa haka ba bai wanda dai bai wuce loka 5-5 ba, sai ɗan mangyaɗa, sai irin su turmin zane haka da sauransu, sai makaroni kwaya 4. Ire-iren wannan dai shi ne wanda gwamnati wanda ta kawo mana daga baya. Wannan hakika wasu daga ciki sun samu, wasu kuma ba su samu ba. Ba sakamakon ma irin wannan samun tallafin kamar ni yanzu da ke magana da kai a matsayina na sakatar hada labaran kungiyar makafin arewacin Najeriya, kaga ko kwanan nan an je Kano an yi irin wannan rabe-rabe, jihohi iri daban-daban ana irin wannan rabe-rabe. Amma ina tabbatar maka rahoton da muke samu na kasassunmu ba sa samu, don kaga ko na ƙarshen nan da aka je aka yi a Kano na tabbatar da akwai makafina wanda suka tabbatar mana suka ce wallahi tallahi wannan rabo bai kai ga hannunsu ba ba su samu ba kuma ba a yi da su ba to a matsayin mu na wanda muke wakilan al'umma kuma wanda muke fafutuka akan gwamnati kuma wanda ɗan neman Qur'an mu ya taso ko ina ne za a neme mu kuma an san lungunan da muke da sauransu to ya kamata a ce in har irin wannan COVID-19 din ya kasance ta tabbata a to ya kasance in har za a bada tallafi to da ya kamata a ce mu ne sahun gaba mu mutane masu bukata ta musamman domin mu muka fi bukata ta gaugawa a mu yanzu yanda muke da bukata ta gaugawa kamar hadari ne a yi idan yau akai hadari ana daukan mutum kaga aikin emergency za a ce akai shi haka muke da mutane masu bukata ta musamman suke da bukata tallafi na gaugawa amma wallahi gaskiya zance tallafi dai tsakani da Allah to na kasasun mu ba sa samu
shi dai wannan radadi na coronavirus ba wai mutane masu bukata kadai ya shafa ba domin rufe ayyuka da hana mutane fita daga gidajensu ya jefa miliyoyin 'yan Najeriya cikin wani hali duk da yake gwamnatin tarayya ta sha alwashin taimakawa wata matsala ma da masu bukatar ta musamman suka fuskanta ita ce batun kama su da aka yi lokacin da aka saka dokar hana fita lamarin da suke ganin tamkar gamari ga tsinka jakani
wato ka san kuskuren da muke samu a tsakanin mu da gwamnatin Najeriya yana da kyau kafin ka kwace dona mai sanyi to ka tabbatar min da mai zafi wanda zan ci yanzu kaga an yi gari ne ko muka ga ana ta kama mutanen mu kama mutanen nan namu da ake ta yi ba mu san dalilin kama su ba babu magana saba doka yau na kike tafiya in nemo abin da zan ci ko zan tsaya mu mutu da yunwa ne wanda addini ma ya yarda da cewar yau ko yunwa sai za ta yunwa in har ka kama ka an yarda ka gamu da mushe ma ka tsaya ka yanki mushe ka ci to yanzu misali idan yau ka ce ka kama kuma mutanen nan da ake kama su a mu yanzu ma abin alfahari ne amma san bara tana da daraja tana da muhimmanci dalili na anan shine idan aka kama mutanen mu har kudin beli ake amsa yanzu kamar mutanen yau da aka kama wanda aka belo jiya wasu daga cikin su an belo mutum 13 kuma a cikin gidan nan sama da mutum 60 da wani abu ne a cikin gidan nan na baro wanda ake kai na kafasun to an belo mutum wannan 13 mutum 13 din nan kowanne sai da aka ji a da naira 10,000 kannan aka belo shi to mu abin tambayar mu anan wannan kudi naira 10,000 shin gwamnati ta san da su kudin shiga ne mu ma muke ba gwamnati ko ko kudin haraji ne mu ma na kasasu ake an san mana ko ko kudin karya doka ne ake an san mana domin da ya kamata a ce idan yau gwamnati ta kama mai nakasa har aka je aka tsare shi ba abinci wallahi tallahi wa'anda suke ciki din nan abinda suka tabbatar mu kudin masara ne ake farza masara a zo a yi musu kudin ya zo kuma ina tabbatar maka idan dare yayi shi ma tuwon datsa ne na masara ake datso musu miyan nan ba gishiri ma aka ake ka musu a takaice wannan abinci wanda ko karansu ba za su ba ba ko ya kamata a ce na kasassun nan an san mutuncin na kasassu ce ta kullum muke magana in ana magana woman rights woman rights muke so amma dai wai ita ake woman rights ba zai karkato akan mutane masu nakasa ba su san irin cin zarafin da ake masu da cin mutuncin da ake masu
sakataren kungiyar makafi ta Najeriya kenan Muktar Salim kamar yadda wannan fili ya saba za mu ci gaba da bindiggin wannan batu ta hanyar tuntubar dukkan masu ruwa da tsaki domin gano halin da ake ciki game da kudaden corona da aka tara domin tallafa wa bukata sai a tare mu a wani sabon shiri a mako mai zuwa yanzu a madadin Nasiru Adam Elhikaya wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya
takaida Sarfil Hashim Gumal to yanzu kuma ga labarai a takaice
rundunar 'yan sanda a birnin Atlanta ta kori wani jami'in ta farar fata daga aiki bayan da ya kashe wani baƙar fata a lokacin da ya karɓe wata na'urar lantarki da ake amfani da ita wajen nazartar da wanda ya nuna turjiya ga 'yan sanda an harbe Rashad Brooks ne a daren Juma'a bayan da ya karɓe na'urar ya kuma yunkurin tserewa domin kada a kama shi da laifin da ake zargin ya aikata na yin tuki bayan ya sha barasa rundunar 'yan sandan har ila yau ta dakatar da wani jami'in ta na biyu daga zuwa aiki yayin da ake gudanar da bincike Matakin na zuwa ne kwana guda bayan da shugabar ƴan sandan birnin na Atlanta Erica Shields bayan kisan ba Amurkin dan asalin Afirka, lamarin da ya janyo barkewar mummunar zanga-zanga a birnin na Atlanta. Zanga-zangar dai ta faro ne cikin lumana a ranar Asabar, amma daga baya ta jirkice ta koma tarzoma, inda har masu goron suka datse babbar hanyar shiga birnin, suka kuma kona kantin sayar da abinci na Wendy's da aka kashe Brooks a barbajiyarsa.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da hanzi, idan Allah ya kai mu, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu daga ofishinmu na Abuja da wani sabon shirin. Yanzu Amadudin Mahmud Lalo wanda ya taya na gabatarwa, sai kuma Chubahira Jujune da ya haɗa mana shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu kasance lafiya.